Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10-19-41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu tsaron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. A kasar Ghana ma za ku yi jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Za ku yi masu sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 17 ga watan Mayu shekara ta 2018, da fatan mun same ku lafiya. Tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki, sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC, muke farin cikin kullalubo ta shoshin mu a wannan safiya. Ga kanun labarai.
Baba mai biyar ne suka tashi a zirin Gaza da sanyin safiyar yau Alhamis. Yau Alhamis cikin yardan Allah za a gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a ko kuma na raba gardama a kasar Burundi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu tabbaci ko za a yi ganawar da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Kanan labaran kenan.
Mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan, saboda an zo an yi san kai da yawa, an ba mutanen da ba harkar su bace da abokansu da sauran 'yan siyasa. To abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati ta raya take bara wasu watanni da suka wuce.
Za ku ji ƙarin bayani daga bakin injiniya Suleiman Husaini Adamu, ministan kula da ma'aikatan ruwa, bayan labaran duniya. Hukumar kasam ta Najeriya ta kama shinkafa kusan trela 10 da motocin alfarma. Grace Aleri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali. Za ku kuma saurari karatu daga Alkur'ani mai girma, albarkacin watan Ramadana. Da farko ga labaran duniya.
Sare, assalamu alaikum. Baba mai akalla biyar ne suka tashi da sanyin safiyar yau Alhamis a zirin Gaza, ana kuma kirtata zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin wannan bom ɗin. Wakilin muryar Amurka a yankin Heather Murdock ta ce ta ji tashin baba mai kuma ana jin ƙaran motoci masu ɗaukan marasa lafiya a tituna jim kaɗan bayan tashin baba mai. Mazauna yankin sun ce suna kirtata zaton an auna harin baba mai ne akan sansanonin 'yan ƙungiyar Hamas. Wannan al'amari ya faru ne bayan zanga-zangar da aka yi a wannan mako akan iyakar Gaza da Isra'ila. Fiye da mutane 60 suka mutu, fiye da 2,700 suka ji rauni. Jiya Laraba, jami'in Hamas da aka yi hira da shi ya ce 50 daga cikin waɗanda aka kashe 'yan ƙungiyar Hamas ne. Saura mutum 12 fara hula ne, ya ce daga cikin waɗanda aka kashe akwai mata da yara da wata yariya 'yar watanni 8 da haihuwa. Yau Alhamis ɗinnan cikin yardan Allah, ‘yan kasar Burundi za su jefa kuri'an jin ra'ayi ko kuma raba gardama a kan yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima. Galibi ‘yan kasar suna ɗarin faɗin ra'ayinsu a kan wannan zaɓen domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu. To amma daga cikin mutane ƙalilan da suka yi magana shi ne wani tela mai suna Victor Kabera, wanda ya ce shi ba abin da yake so shi ne tsaron lafiya, tsaron lafiyarsa da wurin da zai yi aiki, inda yake cewa
kwangu mimi sio muhimu wala ingikuwa inawezekana hata kabla ingine miaka miwili mitatu wangeweza.
Yace shi wannan kura ba bata da wani muhimmanci a wurinsa, domin ko da za a yi shekara 2-3 nan gaba 'yan siyasa za su yi abin da suke so ne. Yace mutane abin da ya dame su shine matakan tsaro, kwaskwariman da za a yi wa kundin tsarin mulkin kasar da ake cacar baki a kansa zai faɗaɗa wa'adin mulkin shugaba Pierre Nkurunziza ne daga shekaru 5-7. Tun shekarar 2005 shugaba Nkurunziza yake jin ragan mulkin kasar. Shawarar da ya yanke na neman wa'adi na uku a shekara 2015 wadda ta haddasa tanzoma da hargitsi da tilasta 'yan kasar 400,000 arcewa daga kasar. Jam'iyyar CNDD FDD wadda take jin ragan mulkin kasar ta ce canje-canjen za su kawo kwanciyar hankali a siyasar kasar. To amma masu caccakar wannan mataki sun ce babu abin da canjin zai haifar illa ƙarfa ikon wato shi shugaba Nkurunziza. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan gobe, bayan da Koriya ta Arewa ta nuna ta babanta akan batun wato bukatun Amurka cewa sai lallai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na makaman nukiliyarta. Shugaba Trump ya ce ba su ji komai ba tukunna, jiya Laraba shugaban yayi wannan furin cin a fadar White House ne yace Amurka za ta dage akan cewa tilas Korea ta Arewa ta wargaza wannan shiri nata na nuclear ta baban yin taron kolin ya faru ne bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen Korea ta Arewa yace kasar sa za ta sake nazari ko za ta halarci taron ko kuma a'a idan Amurka ta ci gaba da dagewa akan sai lallai kasar ta wargaza shirin ta na nuclear. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Shugaban kwamitin leken asiri na Majalisar Dinkin Duniya na Majalisar Dattijan Amurka Richard Bo ya ce binciken da kwamitin yayi na nuna shishigin rashi a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Trump lashi zabe. Jiya Laraba shugaban kwamitin wanda kuma dan jam'iyyar Republican ne yayi wannan furucin ne yace babu dalilin da zai sa a yi ta baban sakamakon binciken yace ko tantama babu rashi ta yi katsalandan a zaben da aka yi. Mukaddashin shugaban kwamitin Mark Warner dan jam'iyyar Democrat ya yaba wa aikin kwamitin yace shugaban Russia Vladimir Putin da kansa ya bada umarnin kasar sa ta yi shishige a zaben da nufin taimakawa Donald Trump domin kada Hillary ta ci zabe. Senator Bo yace kwamitin ya tantance haka ne haka nan kuma ya bayyana wa wakilan kwamitin cewa sun shafe watanni 14 suna nazari akan waɗannan bayanai da suka tattara. Yan sandan kasar Malaysia sun kai samaimai gidan tsohon Prime Minister kasar Najib Razak da aka bada rahoton cewa suna neman wasu takardu a zama wani bangare na sabunta binciken abin fallasan cin hanci da ya danganci kuɗi wato kuɗi masu tarin yawa. An ga yan sanda da yawa a gidan Najib din bayan ya dawo daga sallah daga masallaci da ke kusa a jiya Laraba. Galibi dai an yi wa Najib daurin talala tun lokacin da ya sha kai a zaben da aka yi a makon jiya, haka kuma an haramta wa Najib da matarsa fita zuwa wata kasa. Shi dai Najib ya musunta zargin da ake masa. Yan sandan kasar suna binciken wannan abin fallasa akalla a kasashen waje 6 ciki ko har da Amurka.
Labaran duniya kenan ga maji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar. To madallah kasa da mako daya bayan kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke kara haramta shigowa da shinkafa a cikin kasar da kasashen waje, hukumar kasam a Lagos ta kama buhunan shinkafa na treloli kusan 10 da aka yi kiyasin kudin su sama da naira miliyan 70, abinda ke nuna yadda yan fasa kori ke wato ke kunnen kashi da umurnin gwamnatin kasar. Wakilin wa Iko Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani.
Controller Muhammad Uba shine shugaban hukumar ta custom mai kula da shiyar yammacin Najeriya na Federal Operation.
Kai kayayyakin da muka kama a sati uku sune sun hada da motoci da tsaffin tayoyi da shinkafa kamar yadda na gaya muku shinkafa 5,516 wanda idan an fasalta daidai suke da trailer 9 ta sun kuma trailer 9 wanda kowace trailer tana daukan buhu 600 ne na shinkafa. Adadin kudin su wannan shine miliyan 76,500.
Batun shinkafan nan ya ragu ne koko kana ganin kaman ana ƙara shigo da shi ne duk da cewa gwamnati ta haramta?
Magana gaskiya ko minista na aikin gona ya faɗa a jarida cewa shinkafa shigo da shinkafa ya ruku a gaskiya, kuma kuduwa ko mun faɗaɗa yawan sintirinmu domin kowancen wanda muka yi taron jarida shinkafa da muka kama ya wuce wannan. So muna ga abin yana ƙara yin ƙasa saboda ko'ina ya yi ƙoƙari a kukkulle a shigo da shinkafa, kuma ko da ka yi nasara ka shigo da ita ta ɓarauniyar hanya ko kuma da haɗin kan wasu jami'an waɗanda ba su da kishi, to ko a tsakiyar ƙasa an ganka da shinkafa nan ana iya kamawa. To gwara ma kar ma ka shigo da shi tunda ba tsila za ka yi ba.
To sai dai kuma wannan kamu da hukumar ta kasan ɗin ta yi ya nuna yadda 'yan sumoga ke ci gaba da yunkurin shigowa da shinkafan daga ƙasashen ƙetare. To koya 'yan Najeriya suka ji game da ikirarin gwamnatin Najeriya na kawo ƙarshen shigo da shinkafa, tabbar kenan da na yi wa Alhaji Musa Mai Takobi, wani Najeriya.
Duk duniya gaba daya ta babban mahaukaci. Duk duniya idan ba a koshi ba ba a samun wani technology. Duk kuma kasar da kaga an ce ana samun technology kosassu ne su. Dan mai yunwa bai tunanin har ya kirkiro wani abu. Don haka mu yi amfani da kasashe irin su Thailand, da ita kanta China, irin su Brazil, da shauransu duk waɗannan kasashe da yawa da noma suka bunƙasa ba da man fetur ba. Da noma suka bunƙasa. Don haka ni da kai a shekara ta bara mun tabbatar da cewa a Najeriya an yi noma dan in ba dan noman da aka yi ba abinda masu ainihin hannu da shuni suka so su kai abinci to ni da kai ba za mu iya siya ba.
Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibrin a cikin batutuwa da majalisar ministocin Najeriya ta duba a zaman ta na jiya Laraba har da batun matsalar wadata ƙasa da hasken lantarki. Ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Husaini Adamu ya yi wa wakilin sashin Hausa Umar Faruk Musa ƙarin bayani bayan da majalisar ta tashi daga zamanta.
Mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan saboda an zo an yi san kai da yawa an ba mutanen da ba harkar su bace da abokansu da sauran ƴan siyasa to abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati ta raya take a bara wasu watanni da suka wuce an ware kudi kamar naira biliyan 700 saboda an samu matsala shi kamfanin da yake sayan wuta daga hannun masu generating wuta baya ya zo baya da kudin da zai biya kudin wutan nan saboda su discos da suke aiki ba su kawo kudi ba sa tara kudin shiga daga gidaje da masana'antu daga inda suke samu suke biye suke aika bill na wuta din nan saboda haka aka zo aka samu matsala aka fito da wani tsari dan a taimakawa su kansu kamfanin da suke ba da gas sun kusa dulkushewa suna nema su daina ba da gas sun suka daina ba da gas na duk gidajen wutar da suke yabin su generation companies kaga ba za su iya ba da wuta saboda haka dole aka samu wani tsari a tallafin gwamnati tarayya da bankin tarayya aka ware wasu kudi na yanda za a taimaka musu aka dan babbasu kudi dan a ci gaba da ba da wutan
to amma za a iya cewa kamar sayar da hannuwan jarin nan kenan bai albarka ba tun daga can gwamnati tana ta ci gaba da sa kudade maimakon ta bar hannuwan jari masu zama ko kamfanoni masu zaman kansu su yi ayyukan nan a yadin kansu.
To gaskiya akwai da 'yar matsala ni ina ganin inda matsalar tafiyawa akan wanda ake kira disco din nan ne to dadin abin shine gwamnatin tarayya tana da hayyan tana da sauran kashi 40 cikin 100 kashi 60 ne ta sayar. To cikin abubuwan da muke tsare-tsaren da muke muna so fito da tsari ko dai waɗannan kamfanonin su buɗa wasu ƙwararru da suka san aikin so su shigo ko kuma a hankali gwamnati tarayya za ta dinga zuba kuɗi har sai ta narkar da wato jarin da suke da shi ya zama ta sake mun sake ɗaukar wato control na wannan kamfanonin wanda kuma za mu komo bayar da shi kashi 60 cikin 100 wanda dai zai zama da mu ne masu fada a jitin da mu jarin mu ya furin jaya to in karshen ta sai an yi haka in ba haka ba kuma ina ganin zai dade gaskiya kafin a samu aurewar wannan wahala don saboda wasu kamfanonin da aka sayar da kamfanonin da su disco din nan ba wani dalili bai san ma me ya kamata su yi ba ko abin da ya kamata su yi ba sai su sayo mita su je su saka a gidajen mutane don a karbi kudin shiga ba su yi ba har yanzu sun ki su saka kudin su su inganta waɗannan kamfanonin da aka sayar musu to ai kuma ba haka yarjejeniya take ba tun daga farko
ministan kula da albarkatun ruwa na Najeriya Engineer Suleiman Husaini Adamu kan matsalar samar da hasken lantarki a Najeriya. Daga Jos kuma,
babban kotun jihar Plateau ta umurci a ci gaba da rike tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan Akurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata.
Za mu kawo muku cikakken rahoton cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 1:15 na dare. Albarkacin watan azumi ga karatu daga Alkur'ani mai girma.
Sunana Maryam Babban Shehu daga makarantar Ahlullahi Academy dake wata Batkotas Mursala Muhammad Wey Bauchi Bauchi State Nigeria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ash-shamsu wal qamaru bi usban wan najmu wash-shajaru yasjudan. ما أرفعها وودع الميزان ألا تدغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
Ubangiji Allah samu dace. Kuna dai tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah mahuka Allah ni kai ne na roka barokika ton ka huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya, a duk lokacin da aka ambaci cin zarafi a tsakanin ma'aurata, akan danganta shi ne da cin zarafin mata da danna hakkokinsu da kuma kuntata musu ta hanyoyi daban-daban. To sai dai aka wayi gari, aka shiga samun yanayin da lamarin ya sauya. Aka samu mata ba kawai suna cin zarafin mazansu ba, amma ake yawan samun mata suna kashe 'ya'yan abokan zamansu da kuma mazan da suke aure. Da suka hada da na baya-bayan nan da wata mace 'yar shekaru 16 ta kashe mijinta mai shekaru 32 da haihuwa a birnin Kano. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman sanin abin da ya janyo haka da kuma matakan da za a dauka na shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci wannan zaman tattaunawa.
Da farko muna tare da barista Maryam Ahmad, lauya ce kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama musamman ma jinsin mata. Barista, barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Sannan kuma muna tare da Malam Abba Bello, jami'i ne a kungiyar da take aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali wato ta AHIB mai ofishi a nan Kano. Malam Bello, barka da warhaka.
Assalamu alaikum. Jama'a barkanku.
Dr. Haruna Yakubu na sashin kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Dakta, barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Ina ganin za mu fara ne da Malam Abba, ayyukan da suke ya shafi harkokin lafiyar iyali da ma iliminsu. Malam Abba, binciken da kuke yi ko aikace-aikacen da kuke a wannan cibiya, yana da nasaba da abin da ake samun fitintunu tsakanin iyalai, sannan idan haka ne me kuka gano?
Bisabilillah kan wannan al'amari wanda mu muka fi kiransa da al'amuran da suka shafi domestic violence, wato rikice-rikice na gida ko wanda ya shafi iyali, abinda yake faruwa ko kuma abinda bincike na zahiri ya nuna shine akwai karuwar wa'annan tashe-tashen hankula, musamman kakalli irin alƙaliman da ake da su a baya da kuma wanda yanzu ake da su a nan kurkusa. Kusan an samu ƙarin kusan kaso 45 in ka duba da irin alƙaliman da muka samu a shekarun 2014 da 2015, tunda kusan wani abu ne da ake kusan shekara biyu haka. So gaskiya abin zai bada tsoro kwarai da gaske in ka kalli yadda ƙaruwar abubuwan yake, tashe-tashen hankula wanda akwai yanayin da muke karɓa alƙaliman ta fuskar wanda ya afku ba tare da an yi asarar rai ba, da kuma wanda ya afku tare da asarar shine wanda ake samun fatality muke magana. So za ka ga shi kansa mai fatality din yanzu ƙaruwa yake, because in ka kalli abin da muka samu a baya shekarar ta 2006 kenan, kusan bai fi case ɗaya bane ba wanda aka iya resolving into wannan fatality din na mutuwa ko asarar rai. Amma kusan wannan shekarar, ƙarshen shekarar da ta wuce da zuwa farkon wannan shekarar, kusan cases 4 aka samu wanda aka samu irin wannan asarar rai
a nan Kano kenan.
Kusan a Kano zance gaskiya. Akwai wanda suke sanannun kesa-kesai ne wanda kowa ya san su, akwai wanda kuma ba a san su ba gaskiya, wanda gabaɗaya ne tudin su, wato yanayin sun kaka laraga ga sakamakon rashin jituwa ko tashe-tashen hankula a cikin iyali shi ya haifar da su.
Barista Maryam, tunda ke yanzu kallabi biyu kike rataye da shi, kallabin ku na lauyoyi da kuma kallabin ku na mata, matsayinki na mace, ga shi abin da Abba ya faɗa, yake cewa abin ma fa ya ƙaru daga shekara ta 2016 zuwa yanzu bisa binciken da wannan cibiya ta take yi. Me kike ganin yana sababa wato afkuwar irin waɗannan al'amura da za ta kai ga har ma ana rasa rai, misali bayan musamman idan aka yi la'akari da cewa ɗaya daga cikin rukunin abin da yake faruwa ɗinnan tsakanin mace ne da namiji, kuma ana ƙulla shi ne don soyayya, misali ko dai a mataki na tun ana samari da 'yan mata har akai aure har ma aka hayayyafa. To amma kuma abin mamaki sai yake zama ga shi har ana rashin samun jituwa ta kai ga lahani ko kuma asarar rai. Me kike ganin tunda ke mace ce, me ake muku ne kuke irin wannan abu?
Na farko dai, idan har za a iya cewa abu kaɗan ne ko kuma in ce abu ɗaya ne, to gaskiya ina ganin ba yi adalci ba, tunda batu dai na farko za a iya samun wannan matsaloli ta hanya biyu. Kamar yadda shi Malam Abba ya fara bayani, za a iya samun irin waɗannan matsaloli sakamakon auren dole da ake yi. Ka ga fa zamanin da daban da na yanzu, in ka zauna ka ce za ka yi auren dole, za a iya cewa batu na biyayya tabbas an san da cewa yana da mahimmanci. To amma yanzu zamani ya sauya, wanda za ka gani idan baka san mutum har zuciyarka baka san shi, kuma wannan yakan kai ga mutane idan ba an kai zuciya nesa ba, za ka ga har a zo a yi rashin rai ko kuma wani abin sakamakon haka ya biyo baya. Kuma batu na biyu, akwai kuma batu wanda za ka gani an ɗora wannan batu na aure, an riga an yi shi, an ɗora shi akan turbar soyayya, an yi komai da komai, sannan an zo an zauna zaman gaskiya. Za ka zo ka fahimci kan cewa akwai waɗansu abubuwa wanda ake yin su wanda ba a kan turban auren ma yake ba. Ma'ana maybe shi akwai abin da yake yi wanda tana ganin abin yana so sa mata rai, kuma su biyun daga shi mijin da kuma ita matan sun kasa zama su daidaita tsakaninsu, su kuma ganarwa da kansu, su kuma nemo wa kansu mafita. A dalilin haka ita mace ana ce mata ita ce a ƙasa a kan kullum. Yawanci in an tashi yin sulhun, misali idan manya ma sun shigo, an kai ga manya sun shigo ciki, ba a zama a tuntuɓa a ji menene asalin, menene ya janyo wannan matsalar, balantana a zo a magance shi, a'a iyakaci za a bata laifi. Kuma zuciya gaskiya zuciya in ji Hausawa ba ta da gashi, idan ka zauna kullum ana turi ana turi ana turi, idan ta kai bango har za ta iya haifar da abin da ba kowa ba zai alfahari da shi ba.
Amma kuma za a iya cewa wannan zamanin ilimi ya faɗaɗa kusan birni da karkara, mata sun yi ilimi da kuma maza ɗin. Kuma da ana alakanta wannan abin misali da rashin wayewa da rashin ilimi da sauransu. Me yasa gashi mata, musamman mata da sauransu, kullun karatu suke a matakai daban-daban, kuma suka suma kuma mazan haka, amma suka su zama su fahimci juna kamar yadda take faɗa?
To, batu na fahimtan juna ba wai tabbas ilimi yana ƙarawa, kuma ilimi yana sa ka fahimci mutum. To, amma batu ne na gaskiya, dole mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya. Yawancin batun na aure za a zauna a dora shi akan turban ma da bata dace ba. Kuma idan zama ya zo ya yi zama, wataƙila ya ce mata ko shi ɗan shugaban ƙasa ne, ko kuma ya ɗora wa kansa wani rayuwa wanda ba daidai ba, ita ma ta ɗoro wa kanta. Idan an tashi zaman, wani ba zai zo ya ce zai sauka ba, ko kuma a ce a ɗora duk wannan abubuwan ko tafarkarkin da aka ɗora shi a waje, a sauke shi, a zauna a fahimci juna a matsayin to ganin ɓaro-ɓaro ni ne wani, ganin ɓaro-ɓaro ni ce wance. A zauna a yanke batu, su zauna su fahimci junansu. Amma batu na ilimi, wata sai idan ka ce za ka fahimci mutum, ba kowa ne yake bin wannan ba, musamman wanda zai ce ai idan kika fiye magana kina so ki nuna min ke kin fi ni ilimi, kin fi ni wayewa kenan. So wannan dan in kina so ki kwantar da hankalinki ki nuna wa al'umma, tunda al'umma ma bata, ita ma tana da nata laifin. Idan kina so idan ka fiye magana, ko kuma idan wani abu ya faru, maimakon ka dau mataki zaka ce zaka kai shi kotu, kafin ko kuma ka kai shi gurin magabata, wani zai ce kai kina so ki nuna wa duniya ke kin waye, kina da ilimi kenan. Kago kenan ilimin da take da shi, ilimi ne a suna, tunda ba za a batta tayi amfani da shi wajen magance wannan matsalar da take faruwa a cikin wannan gidan.
Mata ku rage kishi, mata ku rage tashi. Abunda aure bai baki ba, abunda aure bai baki ba, kin san kishi ba ya baki shi, kin san ta shi shi ma ba ya baki shi ba, abunda hankuri bai baki.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida malamai, a halin yanzu kuma ga ladan ya kimtsa tsab domin kawo muku shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Baba mai akalla biyan ne suka tashi da sanyin safiyan yau Alhamis a zirin Gaza, ana kuma kyautar da zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin bom ɗin. Wakiliyar muryar Amurka a yankin Heather Murdock ta ce ta ji tashin bumabumai, kuma ana jin ƙarin motocin ɗaukar marasa lafiya a kan tituna jim kaɗan bayan tashin bumabuman. Mazauna yankin sun ce suna kyautar zaton an auna harin bumabuman ne a kan sansanonin 'yan ƙungiyar Hamas. Yau Alhamis, cikin yardan Allah, 'yan ƙasar Burundi za su jefa ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a ko kuma na raba gardama a kan yi wa tsarin mulkin ƙasar kuskure ma. Galibi 'yan ƙasar suna ɗari-ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaɓen domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu. To amma daga cikin mutane ƙalilan da suka yi magana shine wani Taylor mai suna Victor Kabela Taylor, wanda ya ce shi abin da yake so shine tsaron lafiya da wurin da zai yi aiki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan gobe, bayan da Koriya ta Arewa ta nuna ta baba a kan bukatun Amurka cewa sai lallai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na makaman nukiliya. Shugaba Trump ya ce ba su ji komai ba tukunna. Jiya Laraba shugaban ya yi wannan furucin ne a fadar White House, ya ce Amurka za ta dage a kan tilas sai Koriya ta wargaza shirinta.
To madalla gaishe ka da haka Allah ya kamu karshen shirin a safiyar nan sai can da hanzi zamu sake dawowa da wani sabon shiri inda zaku saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu mu radi ladan Ibrahim Aya wanda ya tana ni gabatar da shirin da Tubahiro Diodo ne da Fred Akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Maran Daryl da ya rika masa anan ne sahaba Muhammadu Zanda ka tayin sallama da ku mu zama lafiya.